sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan la'asari a suna Nasir Fil Hashim Gumul tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 18 ga watan Yuni shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Kasar New Zealand ta bayyana sabbin kamuwa da cutar coronavirus 3. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da babban jami'in diplomasiyar China jiya Laraba a Hawaii. ‘Yan majalisar Amurka na shirin jefa kuri'a game da kudirin yi wa dokar ‘yan sanda garin bawul.
Kanin labarin kenan aka saurara, to cikin shirin za ku ji sabbin matakan da shugabannin tsaron Najeriya suka ɗauka domin ka ƙarshen ayyukan ‘yan bindiga a wasu sassan ƙasar. Haka kuma za a ji cewa an buƙaci matan jam'iyyun siyasa su farka daga barci, dangane sun kai labari a babban zaben jamhuriyar Nijar da za a yi. Muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha ta sulle ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraron kuke aiko mana ta email. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Ya cikakkun labaran duniyar. New Zealand a yau Alhamis ta bayyana mutum na uku da ya kamu da coronavirus a cikin makon nan. Lamarin da ya sanya gwamnati sake daukar tsauraran matakan killace masu shigowa kasar bayan da ta yi shelar kauda yaduwar cutar a kasar. Duk sabbin kamuwar su uku sun shigo ne daga wasu kasashe na sassan duniya zuwa New Zealand. Na baya-bayan nan ya zo ne daga kasar Pakistan wanda tuni aka killace shi. Hukumomi na kokarin gano duk waɗanda suka yi mu'amala da shi da kuma wasu mata biyu daga Burtaniya da aka tabbatar suna dauke da cutar bayan an sallame su kafin kammala wa'adin killace kai don su ga wani dan uwansu mara lafiya. Akwai damuwar hauhawar sabbin kamuwa a sauran sassan duniya. India ta bayyana sabbin kamuwa 12,881 a yau Alhamis, alƙaluma mafi yawa a wuni ɗaya tun farkon annobar. Yanzu waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar a ƙasar sun kai 376, alƙaluma mafi yawa bayan Amurka, Brazil da Rasha. A Amurka, jihohi sama da dozin ne suka bayyana adadin waɗanda suka kamu da cutar cikin wuni ɗaya mafi yawa a 'yan kwanakin nan, yayin da yawan mace-macen ƙasar yake ci gaba da raguwa. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da babban jami'in diplomasiyar China kuma mamban kwamitin zartaswa na jam'iyyar Communist ta China Yan Jiechi jiya Laraba a Hawaii. Ganawar sa'o'i shida da aka yi cikin sirrin a sansanin sojin saman Hikam a Honolulu shine ganawar ido da ido na farko tsakanin Pompeo da Yan tun bayan Agustan bara. Sun samu rakiyar mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Stephen Begun da jakadan China Choi Tian-kai. Pompeo da Yang sun sake ganawa na gajeren lokaci wurin taron cin abincin dare a ranar Talata. Kodayake duk bangarorin biyu ba su bayyana ainihin dalilin ganawar tasu ba. Kafar yaɗa labaran China ta bayyana ganawar a matsayin mai tasiri, yayin da mai magana da yawun Pompeo kuma ta jaddadawa Yang buƙatar samar da mu'amala mai alfanun bai ɗaya tsakanin Washington da Beijing. Dangantaka tsakanin ƙasashen biyu mafi girman tattalin arziki a duniya ta shiga mummunan yanayi shekarun da suka gabata kan batutuwa da dama da suka haɗa da cinikayya, takurawa Hong Kong mai ikon cin gashin kanta da China ke yi, cigaba da mamaya da take yi a kudancin tekun China da kuma tushen annobar coronavirus da aka fara ganowa a China a Disamban bara. A daidai lokacin da Pompeo da Yang suke ganawa, shugaba Donald Trump ya rattaba hannu a wani kuduri na sanya wa jami'an China takunkumi a sanadiyar musgunawa musulman kabilar Uyghur wajen miliyan guda da wasu musulmai tsararru a lardin Xinjiang. 'Yan majalisar wakilai da sanatoci na jam'iyyar Republicans da Democrats na Amurka sun yi nisa a shirin nan nasu na yi wa aikin 'yan sanda garin bawul. Ta yadda ma da 'yan majalisar wakilai da sanatocin ke shirin kada kuri'a a kai a mako mai zuwa. A jiya ne kwamitin shari'a ya amince da shirin na majalisar wakilan mai rinjayen 'yan Democrats ta aikewa cikakkiyar majalisar kudurin dokar da zai hana shake mai laifi da sassauta kariya da 'yan sanda ke da ita domin baiwa wanda aka zalunta damar kai 'yan sanda kara da kuma kawo ƙarshen bincikar masu shaye-shaye ba izini. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell ya faɗi jiya Laraba cewa 'yan Republicans sun amince a yi zaɓe na tsari. Kudurin dokar zai buƙaci jihohi daga ƙananan hukumomi su nemi izinin zuwa binciken bazata na no-knock warrant daga ɓangaren shari'a na Amurka kafin su aiwatar da samame da kaman masu laifi. za kuma a takaita baiwa bangaren yan sanda kasafin kuɗi idan har ba su samar da tsari na daina shake wuyar mai laifi ba sai ko idan an ba da izinin amfani da karfin bindiga duk yan Republicans da Democrats sun goyi bayan a kirkiri hukuma da za ta rinka bincikar dalilan aikata laifuka a tsakanin tsirarrun al'ummomi
kafin Aisha ta sake dawo mana da wasu ƙarin labaran zamu leƙa Najeriya inda tawagar shugabannin fannin tsaro na kasar karkashin jagoranci mai bayo shugaban kasa shawara kan sha'anin tsaro Jenar Muhammad Munguno ta ziyarci jihohin Katsina da Sokoto domin jajanta al'umma akan bala'in har-haren ta'addancin da kuma tabbatarwa da al'umma cewa an dauki sabbin matakan gamawa da yakin ga rahoton Umar Faruk Musa daga Abuja
Tawaggar shugaban kasa Muhammadu Buhari karkashin jagorancin mai bashi shawara akan sha'anin tsaro Muhammad Babagana Munguno ta ziyarci jihar Katsina da Sokoto tare da masu fada aji a sha'anin tsaro na Najeriya wato kuma tsaron kasa ta farin kaya DSS da hukumar leƙen asirin ta kasa da kasa NIA da ofishin tattara bayanan sirri da aiwatar da shi na rundunar tsaro ta Najeriya da kuma Sakwato General yan sandan Najeriya waɗanda suka yi nazari tare da duba mawuyacin halin da al'ummar kasa suke ciki a wannan bangare da matsala ta ta'addanci mai ba shugaban kasa shawara akan sha'anin tsaro General Munguno ya yi wa manema labaru ƙarin haske dangane da sakon da suka ɗauke da shi daga wurin shugaba Muhammadu Buhari zuwa wurin al'ummar jihar Katsina da kuma Sokoto inda yake cewa
dalilin da muka zo Katsina shine shugaban kasa yace in jagoranci wayannan abokanan aiki na daraktoci na tsaro da shi shugaban yan sandan Najeriya mu zo mu tattauna da gwamnatin Katsina akan wayannan abubuwan da ke faruwa na rashin tsaro inda aka takura wa mutanen Katsina da su zamfara da su kebi mun fara zuwa Katsina ne dalilin su adda wannan rashin tsaron su ya fi shafa saboda haka mun zo mun tattauna da gwamnatin Katsina mu san me da me ke kawo wannan tsananin rashin tsaro kuma ya za mu yi mu fuskanci wannan rashin tsaro mun san cewa akwai karancin kayan aikin tsaro tunda aka fara demokradiya a Najeriya babu shugaban kasa da ya kashe kuɗi akan tsaro kamar shugaban kasa Muhammadu Buhari wannan don ni as national security advisor kuma ni na san abubuwan da ake yi amma duk da haka shi bai da dara ba zai ci gaba da taimakawa amma abin da ke damun mu hadin kai ne na jami'an tsaro da kuma al'umma gabaki daya dole al'umma su fito su taimaka mana akwai abubuwan da jami'an tsaro da kansu dole sai an ba su bayanan sirri kamar sha'anin kwayoyi sha'anin makamai da ke ketarowa daga kasashen da ke makotan mu to dole al'umma su haɗe da mu fuskanci mutanen nan
a waje daya Malam Nasiru Zaharuddin mai sharhi ne akan sha'anin tsaro a cikin Najeriya ya kuma yi min ƙarin haske dangane da muhimmancin wannan ziyarar
to wannan abin ya kamata a ce an fara yi shekara biyar da shugaba Buhari ya shigo mulki idan da ana irin wannan din lokaci zuwa lokaci ana tafiya mutane na ganin su kuma suna yin abin da ya kamata kamar yadda aka yi wannan karar to da tintin an gama da wannan matsala domin abin da ya faru shi ne gaba ɗaya su service chiefs wato manyan kwamandojin soja na ƙasa na ruwa da na sama gaba ɗaya suke zuwa su ga shugaban ƙasa su masa bayani
amma kana ganin wannan ziyarar za ta ba da damar a inganta sha'anin tsaron nan da ya taɓarɓare
to akwai magana ɗaya da shi mai bayar shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro ya yi wadda take da tsabar muhimmanci idan har za a bi ta to ko shakka babu fiye da rabin matsalolin tsaron nan za a warware shine na samun bayanan sirri ga su kansu al'umma da suke zaune a waɗannan yankunan da ake tafka wannan ta'annadi idan har waɗannan bayanan sirrin suna zuwa yanda ya kamata to ko shakka babu ba zai ɗau lokaci ba za a iya ragargaza waɗannan 'yan ta'adda
Malam Nasiru Zaharuddin kenan mai sharhi kan al'amuran tsaro a tattauna da ni da shi a Abuja Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja Najeriya
a gaida Umar Faruk Musa har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Aishatu dauke da karin wasu labaran
A yau Alhamis ne aka rantsar da sabon shugaban kasar Burundi Evariste Ndayishimiye a filin wasa na Ngoma dake birnin Gatsege. Mako daya bayan mutuwar Fujian da shugaba mai barin gado Pierre Nkurunziza yayi. An shirye rantsar da Ndayishimiye a watan Agusta amma kotun tsarin mulki ta bada umarnin a rantsar da shi ba tare da bata lokaci ba bayan mutuwar shugaba mai barin gado. Ndayishimiye ya zama sabon shugaban Burundi ne yayin da ya samu kuri'u kaso 68 cikin 100 a zaben na watan Mayu wanda ya hana jam'iyyar adawa cika burin su na ganin an soke zaben bisa zargin maguɗi. Jam'iyyar CNDD-FDD ce ta zabi Ndayishimiye da ya gaji Nkurunziza kuma zai yi wa'adin shekara 7 kafin sake tsayawa a zabe shi. Daga cikin kalubale na farko da zai fuskanta shine rage yaduwar cutar coronavirus. Ko a wurin rantsar da shi an bukaci jama'a da su fita da wuri domin a sami gwada zafin jikin su. Ya zuwa yanzu Burundi na da waɗanda aka tabbatar suna dauke da COVID-19 mutum sama da 100 kuma mutum ɗaya ne ya mutu da cutar. Daga ƙarshe bai buba ballasa dai a kasuwannin hannayen jarin Asia a yau Alhamis. Al'amarin da ya kawo ƙarshen wata zabura da suka yi saboda zaton za a samu farfadowar tattalin arziki bayan annobar COVID-19 ta kawo. Kamfanin Nike a Tokyo ya fadi da digo 4 cikin 100 a ƙarshen kasuwanci yayin da hannayen jarin Hang Seng da ke Hong Kong ya yi ƙasa da digo 2 cikin 100. Kana Shanghai Composite ya cirra da digo 1 cikin 100 da maraicin kasuwanci. A wani wuri a yankin kuma hannayen jarin S&P da ASX da ke Sydney ya yi ƙasa da digo 9 cikin 100. Kospi da ke Seoul kuma ya yi ƙasa da digo 3 cikin 100. Inda SEC da ke Taiwan ya cirra da digo 1 cikin 100. Sai Sensex da ke Mumbai kuma ya haura da digo 7 cikin 100. Kasuwannin Turai ma sun bude cikin jinkiri inda FTSE da ke London ya yi ƙasa da digo 5 cikin 100. CAC 40 da ke Paris kuma ya yi ƙasa da kashi 7 cikin 100. Sannan DAX da ke Frankfurt ya yi ƙasa da kashi 2 cikin 100. Kasuwannin duniya a farkon makon nan sun yi armashi bayan da babban bankin Amurka da na Japan suka yi alƙawarin sayen hannayen jarin kamfanoni domin farfado da tattalin arziki da annobar coronavirus ya durƙusar. Jiya Laraba, masu saka jari sun yi murna da labarin ƙaruwar sayen hannayen jarin Amurka da kaso 17.7 a watan Mayu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da ake shirye-shiryen zaben gamagar a jamhuriyar Niger, kungiyar ONG ta fara zagayen ofishoshin jam'iyyun siyasar kasar da nufin ta yadda mata daga barci don ganin sun shiga fafata wadda za a yi a ƙarshen shekarar nan 2020. Ta yadda za a samu wakilcin mata a kowane matakin shugabancin al'umma. Wakilin muryar Amurka a mai silan mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
La'akari da yadda mata ke ɗari-ɗarin shiga zaɓe duk ko da cewa su ne gaba-gaba wajen yi wa jam'iyyun siyasa yaƙin neman zaɓe a nan Nijar, ya sa ƙungiyar da ake kira ONG FAD shirya wani zagaye domin wayar da kan mata game da mahimmancin shiga zaɓuɓɓukan da ake shirin gudanarwa a ƙarshen shekarar nan ta 2020 a wannan ƙasa. Nafisa Ide ita ce shugabar wannan ƙungiya.
Wanga taron ta yi mun kira shi ne dan mata da suke cikin siyasa su gani juna, su yi magana biskan tayyan mata da suke cikin party politics. Tunda kusan nan zuwa gaba ana yi election, muna so mu gani mata su huta da yawa sun yi participate
a karkashin wannan zagaye na tuntuba a tsakanin mata 'yan siyasa. Da wani bangare kungiyar ONG FAD na hangen tusa masu ra'ayin cire dukkan wani bambance-bambancen siyasar da ba zai amfani jinsin matan kasar ba.
ONG FAD ta tara party wurin 17, party na adawa, party masu ci, party masu goyon baya, duk ta gama mu bisan tabul guda mun zamana muna tattaunawa. Yau ga mu Basira da MNSD. Jiya mun yi kishin ƙasa da Lumana, ONG ta ba ma mata wurin 200 horo. Yau ga mata 40 kenan, yau in muka hita ya zama 240.
da take karbar tawagar hadin guyar matan jam'iyyu daga bangarorin siyasa daban-daban. Shugabar matan MPN kishin kasa Hajiya Baraka Sabo ta yaba da wannan yankuri.
Mata su tashi da kwana biskan cewa su san gurin ayyukan su, su san su suwa ne ne cikin tahiyar siyasa. Mata su ne binshikin siyasa dan mata su suka yi yawa a cikin kasar Niger gaba daya. Kenan wannan tahiyar da suke yau suna farman mata ne kuma mata da suka farme dan su san kakane tahiya suke da harka election da suke zawa.
Canza yawo a tsakanin matan da suka yi fice a fagen siyasar Niger irin su shugabar jam'iyyar Rasin Hadin Kai Madam Bayar Maryama Gamace da dai bangare matan da ke sha'awar shiga siyasa yasa ONG fada shirye wani taron muhawara domin nazarin matsalolin da ke hana mata yan siyasa kai labari a zabe.
Madam Baya kusan dai makene da yau sunanta ta huta bisa kan harkan party harkan politik. Makene da ta yi kokari a cikin harkan siyasa ta aza takara ga shugabancin kasa ba cikin hazar ne mun doke ta kusan da lalle tana da abun da yawa da take iya partage da sauran ƴan uwa mata.
Za dai a ci gaba da irin wannan taro na tuntuba tsakanin mata yan siyasa da shugabannin kungiyar ONG FAD a ci gaba da neman hanyoyin samarwa mata bakin fada aji a cikin jam'iyyar siyasar Niger ta yadda za a ba su cikakkiyar damar shiga zaben gama garin da ake shirin gudanarwa a ƙarshen shekarar da muke ciki. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaiman Muni Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu rarrun mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a kodayaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo voahausa.com kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha ta tsile dauke da shirin.
Amin. A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon za mu tabo wani batu da ke ciwa ma'aurata tuwo a ƙarya. Da zarar an dau wani tsawon lokaci ba a samu ba, wato rashin ko kuma jinkirin samun haihuwa ko kuma daukan ciki a takaice. Tare da Dr. Khadija Abubakar Ibrahim, ƙwararriyar likita a asibitin gwamnatin tarayya da ke Abuja a ɓangaren IVF, za ta fayyace mana wannan matsalar. Na fara ne da tambayanta, ko me ke kawo matsalar rashin ɗaukar ciki da wuri?
Ƙwarai wasu matan suna samun matsaloli wajen ɗaukar ciki. Abubuwan da yake kawo matsala wajen ɗaukar ciki kuma ya kasu kashi biyu ne, akwai da ɓangaren mata akwai kuma na ɓangaren namiji. Ba mace kadai ba dai take da matsala idan ciki bai samu ba. Abun da yake kawo matsala ta bangaren mata ya kasu kashi akwai na daya wato ovulation disorder, wato a ce kaman al'adanta akwai matsala a wajen al'ada da take yi wata-wata. Takan samu matsala wata mace da kan dauki wata biyu, wata uku, wata ma har tsawon shekara ɗaya kafin al'adanta ya zagayo. Akwai kuma abin da ake kira cervical abnormalities, wato kenan akwai misali akwai matsala a wajen yanayin halittar farjinta. Akwai kuma wanda ake kira block tubes, wato bututun da yake tafiya da ƙwayaye ya kai su inda za su haɗu da maniyyin namijin a rufe yake. Sannan akwai abin da ake kira endometriosis, shi kuma wannan shi ne idan a ce misali a ce wani ɗan nama ya fito a cikin wajen mahaifan mace. Sai kuma akwai premature menopause, kenan mace ta al'adanta ya ɗauke kafin lokacin ɗaukewarsa. Sannan kuma akwai kansa, wato ciwon kansa da kuma magani shi. Matsalar kansa yana kawo mace, zai hana mace daukan ciki, sannan kuma magani shi kimo da ake yi ko kuma wannan mutan da ake sa musu wajen gashin ciwon kansa ne, shi ma yana iya sa mace ba za ta iya ta dauki ciki ba. Sannan akwai abin nan wani lokaci kuma akwai abin ba da ba za a iya a yi bayanin shi ba, ba dalili. Za a zo wajen likitoci a duba a ga mace lafiyanta kalau, namijin ma lafiyar shi kalau. A bangaren da namiji, cikin abubuwan da suke kawo matsala wajen mace ta dauki juna biyu sun hada da matsala wajen kwayoyin halittar ɗan namiji da ke cikin maniyyinsa. Wato a cikin maniyyin wani namijin zaka ga babu kwayoyin halittar ma kwata-kwata, ana wani kuma zaka ga akwai su amma ba su da lafiya, ana wani kuma ba su da ƙarfi a cikinsu. Sannan kuma akwai cututtuka kaman a ce diabetes ko kuma infection kaman gonorrhea da sauransu, su ma suna haifar da matsalan daukan ciki. In namiji yana tare da wannan matsalolin zai yi wuya in ya sadu da mace ta samu juna biyu. Sannan akwai abin da ake kira varicose, wato kenan a gaban namiji akwai wani kumburi haka a gabansa, akwai matsala, shi ma yana haifar da matsalar rashin daukan ciki ga mace. Sannan akwai abin da ake kira premature ejaculation, wato kawowa, saurin kawowa. Idan namiji yana saurin kawowa, yana wuya mace ko ya sadu da ita ta dauki ciki, domin kwayoyin halitta da ke cikin maniyyin ba su riga sun gama girma ba, saboda haka ba za su iya koda sun hadu da kwai din ba su samar da ciki. Wayannan abubuwa da na lissafa suna daga cikin abubuwan da suke jawo matsalar daukan ciki daga bangaren mata da kuma bangaren maza.
Matsalar haihuwa a wayafi shafa ko kuma ga wayafi yawa a tsakanin mace da mijin?
A yau a kowane al'umma a faɗin duniya gabaki ɗaya, idan ba a samu juna biyu ba, ana dangana matsalar ne ga mata. Amma kuma wannan abu ba haka yake ba, ba za a iya a gane wa yake ɗauke da matsalar rashin samuwar juna biyu ba har sai an zo asibiti an gwada, an yi gwaje-gwaje a duba a ga matsalar daga bangaren namiji ne ko kuma matsalar daga bangaren mata ne. A wani lokaci ma za a zo a yi gwaje-gwajen, za a ga ba bangaren namijin ba ne ba kuma na macen ba ne, kowa macen lafiyar ta kalau ba ta da wani matsala, haka shi ma namijin bai da wani matsala. Shi ake kira unexplained factor, ba za a iya ba wanda zai ce ga dalili.
To kama a wani tsawon lokaci ne bayan an yi aure ake ganin cewa idan ba a samu juna biyu ba har abin zai iya zama matsala da ya kamata a je asibitin har a yi wa'innan gwaje-gwaje da kike magana a kai?
Idan namiji da mace suna saduwa akalla so uku ko so hudu a sati na tsawon
ta 12
amma ba a samu daukan juna biyu ba, to anan ne za a ce ya kamata namiji da mace su zo asibiti don a gwada su a ga menene matsalan ne.
To daga cikin irin gwaje-gwajen, saboda masu sauraro su dan fahimci gwaje-gwajen, dan wasu kin san tsoron zuwa asibiti da su, kaman waɗanne irin gwaji ake musu?
A yayin da namiji da mace suka zo asibiti don yin gwaje-gwaje don a gano me ye matsalan da yasa ba a samu juna biyu ba, shine a bangaren namijin za a gwada kwayoyin halittar da ke cikin maniyyinsa, wato SFA. Za a gwada a ga yanayin adadin su ya kai su samar da ciki da kuma yanayin halittar su ya kai su samar da ciki. Sa'annan bayan nan kuma za a gwada a ga yanayin halittar gabansa akwai wani matsala ko babu. A bangaren macen kuma daga cikin abubuwan da za a gwada shine za a gwada na fari, za a gwada sinadaran da ke taimakawa wajen samar da kwayoyin halitta, wato kwayayen ta kenan. Sa'annan kuma za a yi mata hoto, wato scanning, don a duba cikin mahaifarta a ga ko akwai wani matsala ko kuma akwai wani tsiro a cikin shi ko kuma akwai wani waje da ya rufe daga cikin bututun.
To likita, akan samu yanayi na 'yan mata da an musu aure sai su fara lissafi wasiƙatan wata ba, ko kuma waɗanda suka yi haƙuri ɗin suka kai wani tsawon lokaci wasiƙatan wata ba ɗin ba su tada hankali ba, wanne irin shawarwari da za a ba su da kuma magidanta su ma, saboda sai su ga kamar matsalar ba ta shafe su ba kamar mata kawai ta shafa wayanne irin shawarwari zaki ba su
to daga cikin shawarwarin da zan ba ma ma'aurata shine idan har shekara daya ya tafi an yi kokarin samun ciki amma hakan bai samu ba yana da kyau su tawo asibiti don a duba a ga menene matsalan sannan a san yadda za a shawo kan matsalar sannan magidanta kuma ya kamata su sani wannan matsalar ba matsalar mace ita kadai bane matsalar nasu ne gaba daya saboda haka ya kamata kar ya daga mata hankali ya nuna mata cewa matsalar ta tace yayi kokarin kwantar mata da hankali a koyaushe domin idan hankalinta ya dage ma koda matsalan ba ta tattare da kowani matsala daukan ciki zai yi wahala in hankalinka ba a kwance ba shi ma wannan wani babban hatsari ne da zai haifar da rashin samuwar juna biyu sannan yana da kyau ma'aurata su dinga kokarin cin abinci mai lafiya wanda zai gyara garkuwar jikin mutum shi ma zai taimaka wajen samun juna biyu domin a misali a bangaren mace yawan shekaru yana sa kwayayenta su rauku da kuma karfin su nan ma ya rauku saboda haka yana da kyau su zo asibiti da wuri don a duba a ga menene matsala a shawo kan matsala
to a gaida Dr. Khadija Abubakar Ibrahim kwararriyar likita a asibitin tarayyar Abuja da ke bangaren IVF masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin lafiya uwar jiki na wannan makon muna fata za a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin a halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana shirin ni ce Aishatu Sule ku kasance cikin koshin lafiya
da Aishatu yanzu kuma sai wasu daga cikin sakon da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email
Jama'a assalamu alaikum sakon mu na farko ya fito daga Ahmadu Abasha mashina da kawo mai goro kuma suka ce baki daya zuwa ga sashen Hausa na murya Amerika hakika sanar da jerin sharuɗa waɗanda makarantu za su bi a Najeriya kafin a kai ga bude su wanda aka rufe saboda cutar coronavirus da gwamnatin Najeriya ta yi yayi daidai saboda wallahi mun kosa da zaman gida da dalibai suke yi dan yana kawo mummunan kuma baya ga karatun su Allah ya sa mu dace amin summa amin sai kuma sakon mu daga ya fito daga Haruna Abdul Mai Gado Doguwa da Iliyasu Ibrahim Dambushiya suka ce baki da assalamu alaikum bai Hausa a yau ma dai kira zamu kaiwa gwamnatin tarayya cewa ya kamata dauki matakin gyara tsarin kungiyoyin sa kai masu taimaka ga jami'an tsaro domin idan ta lura a cikin waɗannan kungiyoyi akwai kabilun da ba sa da yawa a ciki kuma hakan yana takarawa wajen kare matsalar tsaron muddin aka ce an hada kowace kabila to babu zancen wata kabila ta kawo wata kabila har ya kamata a duba wannan lamari sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Hafizu Balarabe Busau yace Assalamu alaikum bi Hausa yace tabbas rikicin jam'iyyar APC a Najeriya wata manuniya ce dake nuna yadda jam'iyyar ta gama cin kasuwarta za ta watsi domin kuwa Juma'a mai kyau tun daga Laraba ake gane ta haka muka ga jam'iyyar PDP ta gama cin kasuwarta a shekarun baya ta zo ta yi tangal-tangal ta rasa mulkin Najeriya saboda gazawarta a wancan lokacin sai kuma sakon mu na ƙarshe ya fito daga Abubakar Kawo Girgir yace assalamu alaikum bi Hausa yace cikin lamami da lumana muna kira gwamnatin tarayyar Najeriya da ta biya masu yajin aiki bukatunsu da kuma samar musu da kayan aikin da za su kare kai daga kamuwa da cutar corona domin shigar su cikin yaji aiki a wannan lokaci koma baya ne a yakin da ake da corona da sauran cututtuka da suka addabi al'umma
Madalla to wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
Safino a takaice New Zealand ayo alhamis ta bayyana mutum na uku da ya kamu da coronavirus a cikin makon nan lamarin da ya sanya gwamnati sake daukar tsauraran matakan killace masu shigowa kasar bayan da ta yi shelar kauda yaduwar cutar a kasar duk sabbin kamuwar su uku sun shigo ne daga wasu kasashe na sassan duniya zuwa New Zealand na baya-bayan nan ya zo ne daga Pakistan wanda tuni aka killace shi Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da babban jami'in diplomasiyyar China kuma mamban kwamitin zattarwa na jam'iyyar Communist ta China Yang Jiechi a jiya Laraba a Hawaii.
'Yan majalisar wakilai da sanatoci na jam'iyyar Republicans da Democrats na Amurka sun yi nisa a shirin nan nasu na yi wa aikin 'yan sanda garan Bawul, ta yadda ma da 'yan majalisar wakilan da sanatocin ke shirin kaɗa ƙuri'a a kai a mako mai zuwa.
Masu sauraro a nan mishirar ƙarshen shirin namu ne yanzu, sai kuma a shirinmu na dare da misalin ƙarfe 9:30 za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni. Za kuma yi wata shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta yi gabatar da shirin da kuma Juliya da su shirmu da ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Nisan Filha Shugumal da na shirya na kuma gabatar daga birnin Washington DC ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.